ce ta fukin da siyar wannan ke muku fatan alkhairi ma assalam yanzu kuma sai a dakaci shirin mu a yau da gobe
wannan yammaci muna farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Buhari Auna
a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 zamu yi magana ne akan ilimin jima'i
haka yake zara wato kin san wannan maudu'in mai nauyin fadi ne amma dan zamanin da ake ciki ya zama dole mu dauko sa
wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta jiyo mana bayanai daga masu ruwa da tsaki da ma wajen malaman addini Islama
daga bisani kuma zamu ziyarci filin kwalamar mu sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe
tare da bata lokaci ba zamu je ga wakiliyar sashen Hausa a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana Shamsiya gare ki
madalla to a wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanai iri daban-daban da suka shafi jima'i koyar da yara ilimin jima'i na da matukar muhimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani Malama Aisha Hussein jami'ar sanin halayyar dan Adam ce dake aiki karkashin kungiyar Sunshine Series Mind Wellness. Ta yi mana shimfida akan wannan batu.
Ilimin jima'i na da matukar muhimmanci. Da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya ne tushe. Da yara sun fara wayo yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'in su ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo gizo wato internet da waƙoƙi da fina-finai a television kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu saboda haka tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu
to shin wake da halakin koyar da yaro ilimin jima'i iyaye ne ko malamai a makarantu bari mu suma da jin ta bakin Hajiya Sadiya Tahir a matsayinta na uwa
a zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiya ba ko kuma in ce na mari na jikin da mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa ƴaƴan mu duk wannan ba a makaranta ba ba kuma a society ba kamar yanzu kina da yaro ko kuma in ce gaba ɗaya mace da namiji duk yanzu zamani ya canja dukkan su suna buƙatar a sa ido ke zaki gaya masa lokacin da jikin shi zai fara canjawa din da yanzu zamani ya canja mace yanzu zaka ga daga shekara 9 mace take fara al'ada to kafin wannan lokaci ya zo ya kamata ke uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo ga yanda za ta yi ta gyara jikinta idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki fadawa ki mahaifiya ita ce ya kamata ta fara sani ga abin da yake tattare da ki kuma ga tsaftan da ya kamata ki sannan kuma daga zaran kin fara gani wannan abin kar ki yadda ba ma sai kin fara gani ba wani namiji ya zo ya dinga taba ki yana taba hannayenki ko kuma yana daura ki a cinya idan wannan yana faruwa ga abin da zai faru. Haka zalika namiji, idan kaga wani ana maka abu kaza, ana wani na taba ka ko wata tana fadin wannan, karka ya dawo da wannan ka zo ka fada.
Binta Zurmi da ke rayuwa a kasar Turai wata kuma ke da ya yar kimanin shekara 9 ta yi mana ƙari da haka.
Zaki ga iyayenmu a lokuta da dama ma iyaye mata sukan bai yarinya ko da karama ce, yau wannan kawu ya zo ta ruga ta je ta hau kan cinyen shi, gobe wancan ya zo ta hau kan cinyen shi, baka san wani illa hakan ke yi ba. A hakan akan samu waɗanda suke ɓata yara. Amma idan tun da farko ka nuna ma yarinyanka ko yaranka cewa ya san cewa nan idan aka taɓa ki wannan bai kamata ba, sai ki ga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taɓa mishi nan ba. Kuma idan an taɓa, iyaye ya kamata ka ja ɗanka a jiki, shine zai sa yaranka ko da irin wani abin ya kasance yaro zai iya buɗe baki ya gaya maka. Sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana ɗan ƙarami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna, ko da an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba.
To bari na dawo gurin ki malama Fatima. Iyaye ne ya kamata su koyar da ƴaƴansu sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su maida hankali a kai ko an taba su a bai kamata ba, kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro.
Kaman kannin nan da muke tsince kanmu ne a ciki, yanzu ka ga yaro da zaka gani zaki ga yara ko sai an kai wasu shekaru 10 kafin a ce ko ta balaga ko mene, yanzu za ki tsinta musamman ƴaƴa mata sai ki gani daga shekara 8 kaga sun fara kamar samun sun fara ganin jinin al'adansu. Me yake nufi? Ta balaga haƙi ne ma ga iyaye musamman uwa ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da ƴaƴanta suke ciki. Ki fara sanin musu iyaya rayuwa take, dan rayuwan kamar tana canjawa ne shekara tun ba san komai ba, za su ringa ganewa yaya, za su ringa tsintan kansu akai. Dole sai ta zama tana kusa da su, tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikinsu komai, tana fahimtar da su akai.
Ga wata matashiya da na zanta da ita, ta kuma shaida mun yanda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta.
Sunana Fatima Kabu, shekaru na 17. A lokacin da na fara al'ada yanzu dai zai kai kamar shekara 3. A lokacin da na fara primary boarding school, a lokacin da muke boarding muna ganin irin manya irin suna faɗa mana a makaranta ko malamai haka, kuma lokacin komawar mu takan faɗa min yaya abubuwan yake. So a gaskiya da lokacin da dai na fara, duk da dai mama na ta gaya min abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta, sai nake jin kunya in gaya wa mama ta ai gashi abin da ya faru da ni. Amma ko lokacin ina wayo saboda kutin mama na ta faɗa min abin, kuma a makaranta ma irin ana faɗa mana hakan nan, sai kawai irin na ɓoyewa mama ta har ya tafi. So a ranar ba zan taɓa manta ba, na dawo a makaranta kenan, sai mamanmu ta kira ni ɗaki ta ce min kin fara yin period ko? Na ce mata eh. Ta ce min to me yasa ban gaya mata ba? Kin san yanayin kunya, bai bar ni na gaya mata ba, ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba, ita dai take tambaya ta. Lokacin da dai na fara faɗa wa mama na kenan. Amma tun aka yi dama a makaranta an koya mana yanayin abubuwan, kuma ko mama na takan faɗa
haka. To bacin nan a lokacin da kika fara, na san kafin fara al'ada akwai irin ɗan canje-canje da yawa kana a jikinki, kamar a misali zaki gani ka ɗan fara nonuwa da kuma ɗan wa'ensu canji. Shin a cikin sauran ƙawayenki kuna irin hira da su, ko kuma dai akwai kunya wanda ba ki iya gaya wa kowa?
A gaskiya to lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ni a shekaru, kawaye na kenan sun fi ni a shekaru. To su dai sukan yi kuma irin koda ka gan su ne karama a cikin su, amma duk da dai kunya dai bai bani na gaya musu ba. Amma dai su na san irin wata rana sai su ce maka ko irin mun tashi a makaranta a makare, in ka ce wane ka zo mu je mu tsalla, za su ce maka ai kai ba ai ba na san da ni. Amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya gaskiya ba wanda na fadawa. Yanayin abin ne da yake irin kana da kunyaye.
To Binta Zurmi, kin da ji Fatima, ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata?
To shin sai ki san ni ya fara ce akwai wani katanga tsakanina da mahaifiyata, amma duk da haka akwai wani mataki da mukan yi magana, amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina, mu ba mu da irin wannan bakin da zaka zo ka faɗi ka ce a'a ga kaza, sai dai su da kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru, to lokacin ne za a fara gaya maka kaza, za ka gaya maka kaza. Wanda ni yanzu ba haka nake da yarinyata ba, ina kokarin in kawo canji. Duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza shi.
To me yasa kika dauko wannan salon ganin cewa ke baki samu ba?
Saboda zamani ya canza, Shamsiya, idan baka nuna ma danka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba. Shi yasa tun daga gida yarinya ta shekarar ta 9, amma yanzu abubuwan da ta sani, ta san tabi mai kyau, ta san tabi mara kyau. In kika tambaye ta, in kika taba mata kafada, za ta ce tabi ne mai kyau. In kika dake ta a baya, za ta ce tabi ne mai kyau. Na ce duk ta samu, ina nan ta gaya mu, in bana nan ta gaya wa malama, ko wane ne, ko mace ko namiji ne mata. So zamani ya canza, kuma dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan. Ina ganin ta haka ne kawai zamu rage wannan cin zarafin da yayi addabu jama'a a cikin mutane, da mutane kuma ba a iya bude baki ayi magana.
Madalla.
Abubuwa gaskiya kam, bari mu koma mu ji sauran abubuwan da za su tattauna akan wannan batu.
A lokuta da dama akan samu iyaye sukan yi sakaci wajen jawo ƴaƴansu a jiki, wato ba su da lokacin ƴaƴansu balle ma su faɗakar da su hanyoyin kare kai, wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafin su.
Gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin, gaskiya abun a tausaya mishi ne. A ce iya ba ku samu lokacin ƴaƴanku ba, malami ba shi ba fa taimako fa zai maka. Haƙƙi ne na iyaye, dole
haƙƙi ne na iyaye ƙwarai, Fatima. Amma kuma a wannan zamanin da muke ciki, da zaki ga iyaye kowa ana an tashi ne ana neman yanda za a rufa ma juna asiri. Sai inga su ma malamai suna da matakin taka, suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara. Saboda idan har ka ce zaka koyar, kamar ka ɗauki amana ne daga hannun iyaye, ka ɗora ma kanka. So sai in ga su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki
darasi da ake koyarwa,
za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan. Saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu, ba sa samu a wannan zamanin. Kuma ba komai bane yasa, saboda zamani yanzu ya zo, dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa ma kanka asiri, ka rufa ma naka asiri. So abin da nake ganin yafi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun, a saka wannan maudu'in ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya ma yara. Babu wata magana kunya ko wani aka abuda ma yara kunne. Kinga yarinya ta tun tana kindergarten, Aisha wata rana ta zo da littafi, wai mama kin ce baby ta baki suke fitowa, gashi a makaranta a nuna musu. Ina ganin littafi da ɗauka na rufe. Na je na ce malaman su ya haka. Na nuna mata na ce menene wannan, tashi ai su sun wuce wannan littafin tuntuni.
Wato har ma ta sani ma abin da ke wace sanin kike ganin cewa bai kamata.
Ni ina boyewa, ina tunanin a shekarunta bai kamata ta san wannan ba. Daga lokacin sai na warware.
To fa makarantu a irin kasashenmu na Afirka sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amerika da Jamus, inda yarki ta yi karatu.
Zaki gani yaro ya san abubuwa, kuma wannan yana tada mishi da sha'awa ya yi wani abu wanda saboda an riga da an koyar da shi so yana so ya yi ya aiwata ya gwada abin ya ga ya zai yi wanda kuma garin haka ake samun akasi daga mace ta zo ta yi ciki bata sanya ya za ta yi ba da sauransu to baki ganin al'adar mu akwai bambanci tsakani
akwai sosai amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce ya fi dare duhu gomma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye kuma kai ma kana nan kana kokkofa mishi kullun kan yazo bai sani ba
ya Hajiya Fatima ya kika ga wannan
hoto wannan maganar da take faɗa kamar da muka yi maganar kasashe muna maganar kamar maganar nake ni ina magana akan Afirka ma kasar mu Najeriya sai gani tarbiyyar da taso wanda wayewan ba daya bane yanzu kamar kasashen da suka fi mu ci gaba Haji ga yaro ya kai sai wai yaro yana kaiwa 18 ya kai matakin da shi ya'amal zai iya mallakan komai shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu wannan kasashen kenan wanda Afirka ba mu san da haka ba muna yi koyi ne hakan nan ya za a yi saboda yanzu abu suke gani yara yanzu sun baci turu waya ma yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kika ga an yi ta in dai ka suka data wai wasu iyaye sai ga kaman gata suka wa ƴaƴansu sun siya musu waya sun yi menene ne kuma ka sa musu data wani talla ne ma ba kamata mu bi tallan sai kaga kai ya shigo da kanshi if you are not above no 18 don mi yara ne su ga ko 15 ne ce bari mu gwada me ne a cikin 18 din nan police za su bude su shiga kin ga matsalolin da ake samu su kaman da kika yi magana ne a jabinta an riga muce sun riga sun zama kaman sun waye da wannan abin mu yanzu matsalolin da yake tasowa ne
to amma dawo kan batun da ita binta ta yi magana akai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya inda ɗan kwanakin da muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake musu fyaɗe da sauransu wani ma zaki ga ƴaƴan mata amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo za ta gani ha yarinya ta fi gajini ga kaza saboda yarinyar ba ta san me ba wani yarin jaye ta amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su ƙara mai da hankali za a samu warakan irin
to dole ne nake dada dawa akan dole iyaye su jawo ƴaƴansu zaki yawanta ganin yara sun tafi makaranta me yasa za ku ba yara homework me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakaninsu da iyayensu ne iyayensu san me suke ciki ya ake koyarwa ta ina za su ƙara musu saboda ba lallai koyarwan ya zama iri ɗaya ba kaga ga wata kila shakuwan ka da ɗanka yanda malami zai koyar yaron zai ji ne bare da ba zai ji kuma zai dauka amma in ya kawo gaban iyayen ta ce haka ne to group kaman ya shiga cikin kunnin shi to wannan dole iyaye ni duk abin da zan yi iyaye ne amana ne ƴaƴa a gare mu
to ita ma Aisha Usain da ke zama jami'ar sanin halayyar dan adam ta ba da shawara kamar haka
to waɗanda ya kamata a ce su ne ke da nauyin ba da wannan ilimi ba za a ce iyaye su kaɗai ba ko malamai kamata yayi da iyaye da malamai dukansu biyu su ɗauko wannan nauyi saboda tarbiyya da ilimin da iyaye ke yi a gida na da muhimmanci ga yaro kuma tarbiyya da ilimin da yara ke samu a makaranta na da muhimmanci da gina yaro saboda haka kamata iyaye da malaman makarantu su hada hannu dukansu biyu su dauki nauyin ba da wannan ilimi domin tabbatar da hanya mai inganci wanda yaro zai samu wannan ilimin koya ma yaro haila wanda ke faruwa in mace ta balaga to ya kamata kafin yaro da ya kawo shekarun da ya kusa balaga ya kamata a fara koya mishi menene haila me zai faru in ya fara samu irin yanayin yanda ciwon ciki ko kuma abubuwan da suke zuwa dai tare da haila yaro ya san abin da yake bukata injinin ya fara zuba me ya kamata yayi kuma in yana da wannan ilimin kuma da abin ya zo hankalin shi ba zai tashi ba shi yasa yana da muhimmanci da yaro ya kusa wannan shekara na balaga sai a koya mishi irin su ilimin fyaɗe da kuma to me zan ce su lalata dai akwai shekarun da yara da maza da mata sun fi son su yi wasa da junansu wato yara mata sun fi son su yi wasa da ƴan uwansu mata maza kuma sun fi wasa da ƴan uwansu mata amma da sun fara girma suna ƙara wayo za ka ga sun fara wasa da junansu to a lokacin ya kamata a koya musu gaɓoɓin da a jikinsu bai kamata taɓa ba kamar al'aurarsu su ma bai kamata su taɓa ma wani ba kuma in wani ya taɓa wa ya kamata su gaya ma wani mataki ya kamata su ɗauka sai kuma daidai lokacin da yaro ya kusa balaga shi ma ya kamata a fara koya mishi irin wa'annan lalatun, irin su fiyade, ya sani, saboda ya san yadda za a yi kare kanshi in mutum ya taba shi a al'aurar shi ya san bai kamata ba, kuma yana ƙara wayo, hankalin shi na ƙara ƙaruwa, ana ƙare mishi bayani irin su fiyade, kuma kai mishi bayanin abin da yasa bai dace a yi ba, in kuma kai ga hukunci da kana ƙara hankali, ana ƙara koya maka, ana ƙara maka bayani, ba rana ɗaya za a yi ba, kullum ana ƙara maka bayani daidai hankalin ka yanda zai ɗauka, kuma ana ƙara tunatar da kai.
Ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma bari mu ji daga wajen malamin addinin Islama da Shamsiya za ta gabatar mana.
To a nashi bangaren malamin addinin Islama Suleiman Nasir ya yi mana nazari ta fannin addini.
Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa, saboda yana daga cikin tarbiyya ta mummuta 'ya'yan arewa. Ba a yarda yarinya ta zauna ba da hijab ba, ba a yarda yarinya ta zauna da kamammun kaya ba, har ta fito wanda ba muharramin ta zai ganta. Duk wannan kauce wani abu ne na badala, wanda yake a yanzu sai aka yi kwafin da wata abubuwa na Yahudawa, sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fajir shi ya yi yawa. Mace za ta fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsari-tsari, dole namiji ya gante shawara. Wanda yake wancan ilimin na ɗan sauka kaɗan daga abin da aka nemi na faɗa. Wancan ilimin da aka sanar da shi, idan macen an sanar da ita cewa kattai kaza, in kai kaza al'aurata a waje take, in kai kaza al'aurata a waje take, in aka taba ta guri kaza, kaza ne zai faru. Ai tana da sanin ilimin. Bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace, za ka koya mata. To kuma a baya in abin ya riga ya shige ta, ya za a yi ka tankwasa ka gyara ta. Shi yasa Bahaushe ce ita ce tun yana sanyi ake lankwasa shi. Saboda haka tun daga rayuwar yaro ta farko, wanda aka saukar masa da yin ibada shekara-kara, ya kamata a nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne, wannan abin in ka yi shi ba mai kyau ba ne. Har shi yasa addini ya saukar mana da cewa daga yaro namiji in yi shekara-tara a fara ko kawai raba shi da kwanciya a cikin ɗan uwansa ma, kuma tabiya ce mai kyau. Wanda yake idan ba hakan ba, za ta kai ga sassan taban abin da bai dace ba, balla ita yarinya ta girma shi kuma yana ɗan ƙarami, za ta ɗora shi akan wani abubuwan da addini bai yarda da shi ba. Yasa ake ankarar da kowa, ake nunar da kowa, ake sanar da kowa, yaro da babba. Kuma yaran nan tun yana karamin ya san wannan abun ba daidai ba ne, ba zai aikata shi ba. Amma in bai sani ba fa, aka ce sai aka yi manzalin balaga ba, aka sai aikata. Saboda yadda balagar ta aka sauka wani daban, wani zai iya samun kansa ma a ya balaga shekara 15, wani sai ya kai shekara 18. Aka ya mace ta iya tsintar kanta a ta balaga shekara 11, 12, 13. To sai ya kasance ana tunanin sai ta kai 13 nan za ta balaga, a 11 sai ta balaga, kuma bata san wancan abin illa ba ne. To in ta je ta aikata, kaga ai an cutar da rayuwarta, domin ba a koyar da ita ba. Shi kuma duk abin da baka sani ba, iyayenka suna da laifi, domin su ya kamata su taimake ka su baka ilimi.
To an zo gurin malam, a matsayinka na malami, shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma?
Hakki farko na tarbiyya hakki ne akan iyaye. Hakki na neman ilimi hakki ne akan iyaye. Har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimantu ba su ma, to sai su ɗauki mutum su kai shi makaranta domin a ilimantar da shi. To abin da aka ce makaranta, akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajensu iyayensu su suke ba su ilimi na addini kafin su tafi. Ilimi na zamani za a zauna a buɗe littafa a karanta musu, su haddace, su sani, su koya. Ba zai yi wa a ce duk kowane gida ba sai sun fito waje za su nemi ilimi. A inda sai aka kai mutum ya samu ilimi, to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwarsa. In a gida ake ba shi ilimi, to su ya cancanta su gaya masa. In ba su da lokaci, ba su da ilimin, suka ɗauki dukiyarsu don su nema don su ilimi, makarantar da suka kai ita ce ta kamata. Abin da za a yi wajen hankali da malamai shine a ji tsoron Allah, wato ana shiga gona da dalilin faɗar wasu dalilai. Wasu yaran suna samun kansu a halaka, wasu malaman suna samun kansu kuma da jan yara a jika domin dalata. Wannan an same shi da yawa, a tsanci malami da lalata yarinya domin faɗa mata wani abu da yake na rukuna na auratayya, ko ko na rukuna na kare mutuncinta, ko ko na sharuka na yadda za ta yi zamantakewar rayuwarta. To sai a shige abin da ya kamata a faɗa, sai a zo da abu na son zuciya, sai a dora yarinyan nan akan layin da bai dace ba, sai kaga an samu mummunan fahimta ko ko an samu mummunan fada.
Kafin mu karkare shirin namu, bari mu leƙa filin kwalamarmu inda Nana Firdausi Rufa'i ta yi wa wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim bayanai akan yadda ake sarrafa riɗi ya zama kayan kwalama.
Assalamu alaikum. Da fatan dai muna nan cikin makwalakwalan da makwalashenmu na mata. To yanzu dai za mu fara akan riɗi kantu. Da ake cewa shi ridi an aka siyo shi ne za a zauna a dan gaggyara shi haka kamar yadda ake gyara shinkafa haka yar Hausa. Yar Hausan dai ba kowa yake ya santa ba, amma dai an san dai tsinta.
Yanzu kam kowa ya san yar Hausa. Wato za a tsince duk wani.
Sai a dan tsince duk wani datti.
Da manyan duwatsu.
Yawwa. In aka tsince sai a zo a kuma rege. A riga sosai, wasu su sa roba, wasu su sa koko, su rage sosai, a rage shi sosai ya fita tsakuwar diya abin, a raba shi da kananan tsakuwa, duk da tun yayo sama tsakuwar ta yi ƙasa da a zubar, sai a zo a samu rariya kai ko kwando haka a tashi ya tsani. In ya tsane nan kuma an dora tukunya akan wuta, in ya riga ya tsane ruwa bai diga, sai a zo a juye shi kamar yadda ake tafasa nama. Haka za a yi, in ka tsane naman ka za a yi, ka san kana juye shi ne a kanta ba sai ka sa ruwa ba. To haka za ka yi, sai a zuba ridin a cikin tukunya, sai ya soyi ya soyi ya soyi kamar yana kaskaskas din nan, kana ci kadan ji yana kaskas, to kamshin shi zaka ji yana fitowa. To sai ka sauke shi, kana sauke shi sai ka zuba a roba. Wannan tukunya da kai amfani da ita sai ka dauraye, kana daurayewa kawai sai ka zuba shuga dinka. Sannan kuma shuga din yanda zaka yi amfani da shi, in zaka yi amfani da wannan loka daya, to shi ma shuga din na kantu, to shi ma kantun shi ma zaka yi amfani da loka daya na shuga din.
To da
yawa ba, bai yawa ba, wasu suna son mai zaki, wasu kuma suna son dan daidai.
To in dan daidai ne a yi da rabi,
in dan daidai ne zaka iya yi da rabi da gwangwani daya, in dan daidai ne wani kuma rabi, kowa yanda yake so. Kawai sai ka sa shuga din a kanta, in shuga din ya fara yadda wuya da wuya fara yayi brown kamar zai fara konewa, to daman kin dauko kantin ki, don yana da fa wahala sosai, yana da wahala. Kin dauko kantin ki, daman kina juya shuga din da muciya da muciya, kina dauko kantin ki wanda ya zama ne kin daman kin soya shi kin aje kin ba an bashi tsoro, to sai a dauko shi ana zuba da hannu a daya da zaka ringa juya shi kakka karkata shi zaka yi ta sa kana
in ka fara juyin hannun
haka zaka yi sai sai ka samu wani yana zuba ma shi, sai ka samu ko kuma ka dage in zaka iya, kana zubawa kana juya kana juya kana juya, ka tabbatar shuga din da ridin ya kama jikin shi yayi danko sosai, kana dauko shi da zafin shi yana danko haka kamar zuma haka, sai ka samu shi ma ka samu leda ko buhu ka yi flat da shi haka ka baje shi, shi ma sai ka zo shi ma ana sa leda mai, saboda ai abinda yasa ake sa mai saboda kai ya kama kai ya ifita, ana sa mai shi ma a kasa, sai a baje shi a zuba, ana zubawa shi ana zuba shi shi ma sai ka yi baje shi da muciya ka babbaje shi ko ina yanda zaka iya yayyankawa. To shi gaskiya ana mai gaggawa ne, dan ana baje shi ya dan fara dan shan iska kadan, to za a sa wuka ne a yayyanka, in ba haka ba zai yi tauri, in yayi tauri ba za a iya yanka shi ba. To shi ne yanzu na ri
shi ma naji kaman zan iya yi a cikin minti 15 zuwa 30 ko.
To ai akwai wani mai kokarin da zai iya yi, wani kuma in husband din shi na nan zai iya taimaka mai dan wajen zubawa din nan ya dan juya mai, wani kuma in yayi shi kadai ne, tunda tara yake yin kwalama, tunda in suka zo duk za su ci da kai da ai ba sai ka fita waje ba, ka je wani meeting fa, ka je wani mystery, ka je wani park, ka je ba ka ai kuwa. To shi ne
wannan.
saurare baki daya annan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown daidai da ta mana sauti hada mana shirin baki dayan sa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.